كلا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أنقوا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا شابيو قواتن شدا واتن جماد الآخرة هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم دا قبرنا مكة زوا برنا مدينة نارا هكرا دوبو ديا دا تريه دو دا أشرن دا أربعين دا بيو وان دي زو دي دي دا أشرن دا شدا قواتن ديا أجرغوريان كالان دا دوبو بيو دا أشرن دا ديا wannan shine kasatunmu na 34 daga cikin jeren giyar karatuttukan littafin al-wajiz fi fiqhi sunnati wal kitab al-aziz na doctor al-allama abdul azim al-badawi Allahu yarhamuhu Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi ya masa rahama idan jama'ar musulmi ba su manta ba ina ga muna cikin ainihin wato alaman tajibu salah akan ne akan waye ne sallah ta zama wajibi kuma ina ganin kamar mun gama da wannan babi za mu tashi al-mawaqit ko lokutan ainihin wato sallah to anan ne za mu tashi ai ko al-mawaqit ku rabu da mai gyara da Allah ku kawo hankalin ku gurin karatu al-mawaqit lokutan sallah عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جاءه جبريل عليه السلام فقال له قم فصلي فصلى الظهر حين زالت الشمس ثم جاءه العصر فقال قم فصلي فصلى العصر حين صار ظل كل شيء مثله ثم جاءه المغرب فقال قم فصلح فصلى المغرب حين وجبت الشمس ثم جاءه العشاء فقال قم فصلح فصلى العشاء حين غاب الشفق ثم جاءه الفجر فقال قم فصلح فصلى الفجر حين برق الفجر أو قال سطأ الفجر ثم جاءه من الغد للظهر فقال قم فصلح فصلى الظهر حين صار كل شيء مثله ثم جاء العصر فقال قم فصلح فصلى العصر حين صار ظل كل شيء مثليه ثم جاءه المغرب وقتها واحد لم يزل عنه ثم جاءه العشاء حين ذهب نصف الليل أو قال ثلث الليل فصلى العشاء ثم جاءه للفجر حين أسفر جدا فقال قم فصلح فصلى الفجر ثم قال بين هذين الوقتين وقت ما بين هذين الوقتين وقت wato hadisi ne daga Jabir dan Abdullahi jama'a Jabir dan Abdullahi Allah madaukakin sarki ya hada mu da shi a Jannatul Firdaus yake to annabi sallallahu alaihi wasallam ja'ahu manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ja'ahu Jibril alaihi salam malaika Jibril Allah ya kara masa aminci ya zo wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa qala lahu sai Jibril ya ce wa manzon Allah qum fasalli tashi mi sallah ma'ana aikata kenan jama'a ka duba ba wai an ce masa yi sallah ba a'a sai aka bashi umarni tashi aka zo musamman dan ai practical a koya mishi yadda ake sallah tare cewa ya je ya karbo sallar a saman bakwai a gurin Allah to amma sallah wani abu ne wanda yake na ayyuka da gabobi da jiki dan haka sai aka ce tashi zo mi sallah ina fata an fahimta fa sallal zuhura malaika jibril ya wuce gaba manzon Allah ya bihi sallah ya masa sallah hina zalati shamsu lokacin da rana ta gushe daga tsakiya suka sallaci sallan azhar misali daga karfe 12 da rabi zuwa sama kenan shine fi nazalati shamsu domin rana tana tsayuwa ne a garjin samaniya sararin samaniya daidai karfe 12 na rana anan ne take tsayawa to in an ce zalat daga zala yazulu izalatan ya gushe yana gushewa gusarwa to ta gushe daga tsakiya ta karkata zuwa ainihin wato yamma kenan to shine zaka ce 12 da rabi zuwa 12 da 40 zuwa wani abu makamancin wannan an gane magana da kyau ko kuma daga zarar rana ta gushe daga tsakiya to lokacin sallar azhar ya shiga in aka yi ta a wannan lokacin sallar tayi kuma an yi ta akan lokaci ina fata an fahimta so saboda haka ya danganta daga yanayin yadda committee masallaci da waɗanda suke da ragamar masallaci a hannunsu suka zauna suka yi ittifaki cewa ga lokacin da za a kira ga kuma lokacin da za a tayar amma daga zarar rana ta gushe daga tsakiya to lokacin sallar azhar ya shiga an gane magana da kyau ko to wannan shine yace thumma ja'ahu al'asr sannan mala'ika jibril da suka gama sallar azhar sai ya koma da la'asar tai sai ya sake zuwa gurin manzon Allah fa qala sai ya ce wa manzon Allah qum fa salli tashi mi sallah sai ya sake tashi yace fa sallal asr hina sara zillu kulli shay'in mithluhu suka yi sallar la'asar a daidai lokacin da inuwar kowanne abu ta kai kwatankwacin sa idan ka miƙe tsaye to inuwarka inda za a shata azana daga inda inuwarka ta fara zuwa ƙarshenta inda za a sa tap a auna a ga tsayin ta ya kai tsayin ka a zahiri eh to la'asar ta shiga na fata kun fahimci magana daidai lokacin da la'asar ma'ana inuwar mutum ta kai daidai tsayin sa to a lokacin shine farkon lokaci na sallar menene sallar la'asar to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mala'ika jibrilu yazo suka yi ainihin wato yi sallah a wannan wato ainihin wato wannan lokaci thumma ja'ahu al-maghrib sannan sai sake zuwa masa da magariba ma'ana bayan sun yi la'asar daidai lokacin da inuwar mutum ta kai tsayin shi sai mala'ika jibril ya koma da magariba tai sai sake zuwa fa qala sai yace qum fa sallih tashi mi sallah ya manzon Allah fa sallal maghriba hina wajabati shamsu ai hina gharabati shamsu kenan sai suka yi sallar maghriba a lokacin da rana ta fadi shine hina wajabat ma'ana ita maghriba ba ta da wani lokaci da ake kwatanta inuwa ko kuma rana ko wani abu kawai in dai ranar ta fadi ba a ganta ba to maghriba ta yi to haka kuma kamar shan ruwa ne in dai rana ta fadi to ka sha ruwa sunanka ko baka sha ba sunanka ka sha haka manzon Allah ya ce yace idza aqbala al-layl min hahuna wa adbara an-nahar min hahuna faqad aftara as-sa'i idan rana ta bada baya ta nan yini kuma ya tinkaro ta nan to mai azumi ko ya sha ruwa ko kar ya sha wannan lokacin ba lokacin azumi sunan shi an tsaye da rubutun ladan azumi daga lokacin dan haka ma abin da yafi ma zaman lafiya ka nemi ruwa ka kwankwada jama'a kun fahimci magana kaga in baka sha ba kana wahalar da kanka ne dan annabi ya ce ka sha ruwa sunanka in ma baka sha ba an sha ma ina fata an fahimci magana yawa dan haka ga ma ka ne baka sha kawai a zauna lafiya to shine dan haka hina wajabati shamsu a lokacin da rana ta fadi dan haka daga zaran rana ta fadi to lokacin magariba ya yayi ko ai magariba ko kar ai sunan magariba dai ta shiga kuma wannan yana daga cikin abin da ya kamata mu kiyaye daga zaran rana ta fadi ta da sallar magariba ake ba a son jinkiri jama'a in dai an tabbatar da faduwar ta kawai a ta da sallah in an tsaya jinkiri to an saba wa sunnar manzon Allah an gane magana da kyau ko daga zaran rana ta fadi a sha ruwa in an tsaya jinkiri an saba sunnar annabi Muhammad yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisi yake cewa mutane ba za su gushe ba cikin alheri matukar suna gaggauta bude baki suna kuma jinkirta suhur ma'ana raya sunna kenan ko lokacin abu ayi shi inji Hausawa ma'ana daga lokacin shan ruwa ya asharuwa daga rana ta fadi ayi sallar magariba kuma ita magariba ma da lokacin shigarta da lokacin fitarsa suna da ainihin wato saurin faruwa da saurin gushewa yanzu nan lokacin ta zai shiga kuma yanzu nan lokacin ta zai fita an gane magana da kyau ko saboda haka ba a jinkiri to shine thumma jaa hul isha sannan sai zo masa kuma bayan isha ma'ana da suka yi magruba sai sake komawa sama sannan da isha tayi mala'ika jibril ya sake saukowa fa qala qum fa salli yace tahimi salla fa sallal isha'a sai suka sallaci sallar isha hina gaba shafaqu a lokacin da wannan fatsifatsi wannan jajajaja na rana ya bace yanzu maganar da muke in ka fita da za a aka hawo wani abu mai dan tudu haka ka hango ma'ana gine-ginen da suka tare su kauce da bishiyoyi da waye zaka ga akwai alamun ja a yamma haka to yanzu isha bata shiga ba amma daga lokacin da aka leka aka ga wannan ja ya bace ba a ganin shi duhu ya gama mamaye sannan samaniya to isha tayi ne ta shiga ita ma waɗannan abubuwan yana da kyau ladanai da suke kiran sallah su fita su san su domin shi lokacin shiga sallah da lokacin fita da muhtarin sallah da daruri da kuma qada'i wasu lokuta ne waɗanda ba a dogara da mintunan agogo abinda ake dogara da shi shine yanayin sararin samaniya yanzu misali alfajr guda biyu ne akwai alfajr sadiq akwai kuma alfajr kadhib alfajr sadiq manzo Allah yake cewa ya yahillu bihi salam wa yahrumu bihi ta'am idan alfajr na gaskiya ya fito yana halatta a shiga sallah yana kuma haramta ci gaba da cin abincin suhur ko to sai kuma alfajr kadhib manzo Allah yace yahrumu salam wa yahillu ta'am shi yana haramta cin abin nan yin sallah dan lokacin ta bata yi ba amma yana halatta me cin abinci dan lokacin suhur bai kare ba to yanzu dan Allah din ladanin da bai iya bambance tsakanin alfajrul sadiqu da alfajrul kadhibu ai kaga wata ran zai zo ya kwarma muku sallah a lokacin da kiran sallah a lokacin da bai kamata a kwarma shi ba haka ne ko ba haka ba to yana da kyau ladanai su san waɗannan abubuwa practically ma'ana a aikace ba wai a tayin na agogo ba abinda zai baka takaici da mamaki wato zaka ga duk ladananmu da ma kuma abinda ya shafi harkokinmu na masallatai zaka ga ba ma amfani da abubuwan da suka shafi menene sararin samaniya da sanin yanayin hai'a ma'ana yanayin yaya rana take yaya take faduwa yaya take kaza shin wanne lokaci ne idan yayi rana tafi karkata zuwa bangaren kudu ina fata kuna fahimta wanne lokaci ne idan yayi rana tafi karkata wajen bangaren arewa farin wata da kake ganin sa shi ma yana da wannan dabi'a akwai lokaci da zaka ga ya fi ba da karfi ta gefan nan akwai kuma lokacin da zaka ga ya fi ba da karfi ta gefan nan to duk waɗannan wasu ulumummuka ne a cikin su wanda ake so ladanai da limamai da waɗanda suke da ragamar jagorancin addini na sallah a hannun su kula da shi saboda sanin ya za su mu'amalanci mutane akan waɗannan matsaloli ina fata kun fahimci magana zai baka banƙaye da kuma ka gane cewa wannan magana da nake faɗa haka take daga wannan hadisin kaga ba a yowa manzon Allah wahayi kai tsaye na aya cewa ga lokacin da zai sallaci azhar ko la'asar ko magruba ko isha duk sallolin nan na azhar da isha da waye haka Allah ya faɗe su a cikin alqur'ani bi ghairi zikri waqtiha ba tare da an ambaci menene ba lokutan su ba amma da aka zo maganar lokacin sallata sai aka turo jibrilu musamman ya zo yin practicalizing din yanda ake menene gudanar da waɗannan salloli na farko dai a yi su a aikace annabi ya gani ya kuma karantar da al'ummarsa na biyu shine a nuna masa haƙiƙanin lokutan da ake menene ake sallatar waɗannan salloli jama'a kuna fahimtar magana saboda haka ya zama wajibi akan limamai da ladanai su san waɗannan abubuwa kuma su dinga gudanar da aiki a ƙarƙashin su to amma abinda zai ƙara burge ka yanzu idan ka shiga ƙauye su kuma musamman a lokacin da ba mu sani ba su ma ko wayewar birni ta same su yanzu amma da ladanan ƙauye ba ruwansu da agogo wallahi ya kuna zaune kuna hira sai ce maka lokacin sallar azhar yayi kuma wallahi lokacin yayi saboda ya haddace yadda ranar take kaiwa da komowa kawai sai ya tashi kawai zai iya kwarma kiran sallar abin shi kuma lokacin yayi la'asar tana yi kuna zaune sai ya ce maka lokacin la'asar ta yi sai ta yi dai kira sallah magriba haka isha haka ba ruwan su da agogo basu ma san shi ba har bawar ta sama basu gane ta ba ko ba haka bane murdawar da yake zagayawa ba basu iya ba su kawai abin da suka iya ya yara na take tafiya ina ne in ta zo ta tsaya lokacin sallar kaza yayi wannan suka sani asuba kuma haka zai tahi ya kira sallan farko sannan yazo ya saki kiran menene ta biyu yanzu ku dubi as-salatu khairun minan nawmi a kiran sallah na nawa ake yin sa a kiran sallah na nawa ake yin sa na biyu ko amma a kaida a kiran sallah na nawa ake yi na farko a kaida kenan amma galibi za a ga masallatai suna kiran sallah na as-salatu khairun minan nawm a kiran sallah na nawa na biyu amma a gajin gaskiya saboda Allah a kiran sallah na farko ake yin sa an gane magana da kyau ko yawa to kaga wannan ji yana daga cikin abin da ya kamata mu fahince shi mu gane shi mu san shi mu kuma mu yi aiki da shi saboda haka ladanci da kake ganin sa wato wani aiki ne shi yasa a irin Saudiya in aka ce kai ladani ne fa to ba karamin malami bane kai wallahi saboda karatun da za a yi ma na ladanci da zaman da kai ka sauke su kafin ka zama ladan nan kun raina ladanai kuna musu kallon hudu taro uku sisi to wallahi a Saudiya baka isa ka zama ladani ba akwai series na littafai da kai ka sauke su sannan za a nada ka ladanci sannan kuma idan ka ga motar ladan ka ga gidan ladan Allah a Saudiya da irin manya-manyan kasashe na musulunci wanda suka san mutuncin addini in ka ga motar ladan ka ga motar ainihin wato gidan ladan ka ga matar ladan wallahi kai ka san ladan ne wannan ina fata an fahimta amma yanzu ba ma ladan ba liman ma yaya kare jama'a mu anan liman ma yaya kare a kasan nan fa jama'a idan ka ga mutum yana ladanci to sai ya tsufa hakwaransa na gaba sun zube idan ya zo karmar Allahu akbar din bata fita ras sai dai ce Allahu akbar ko ba haka bane jama'a yanzu ne fa da sunna ta fara kankama har aka samu matasa suka shigo aka dinga karantar da faralan ladanci da shauransu duk al'umma suka zo suka runguma ba tare da ma an nada su ba saboda neman falalar Allah amma wallahi da an raina bayin Allah mana ga su suna da matsayi a gurin Allah abu ne wanda ya kamata a muhimmanta shi amma an wulakanta shi to a kasashen da suka ci gaba su ba sa wasa suna daukar matakai yadda ya kamata wallahi in ka ji salarin ladan sai hankalinka ya tashi salarin shi sai hankalinka ya tashi amma mu ina liman ma ya kare na juma'ar ma ya kare Allah haka ake taftata burza amma a hakan alhamdulillahi muna godewa Allah tunda aiki ne wanda ko baka da wani tagomashi a nan duniya to muna fata Allah ya bamu na can yawa to mu wannan shi muka rike amma kuma ba lazimi bane kuma da zai sa masu irin wannan aikin ya zamanto ba a kula da rayuwarsu ai a nan nazo na karanta muku khutuba akan maganar hanyoyin samun arziki daga ciki muka kawo hadisin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam na wasu mutane guda biyu sahabbai ne yan uwan juna wa da kani sai zama daya yana da kudi yana harkoki yana fita nema daya kuma ba shi da shi amma sai ya zamanto galibi sai ya tafi shi masa abin nan mazalisin manzon Allah zai dauki karatu shi kuma wancan yana me yana daukar dawaine shi za a ci abinci a gidan shi baya kawo ko kwandala za a yi girki baya kawo ko kwandala za a debo ruwa a sayi ruwa baya kawo ko kwandala shi wancan shi yake ta fama saboda shi yana da kuɗi yana harkar kuɗi yana abun nan shi kuma ɗalibi ne neman ilimi kawai yake to sai wata rana da ya zo majalisi sai ya biyo shi gurin manzon Allah sai ya zo ya rasulullahi wannan ƙanina ne ni dan kasuwa ne ina fita in je in nemo shi ko ba shi da aiki sai dai a tuka a bashi daga yayi wanka ya kara hulansa sai ya ce ya taho majalisin ka daukar karatu shine na kawo karatu ya kamata a yi masa nasiha shi ma ya dinga kawo dan wani gudunmawa ana ainihin wato gudanar da gida. Sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace masa la allaka turzaqu bihi, wallahi ta iya yuwa dan abin da kake gutsura masa kake bashi kai kana ganin kana daukar dawainiyar sa baya wata hidima, ta iya yuwa wannan shine sirrin samun arzikin ka kai kuma in ka tsayar masa da wannan Allah na iya talauta ka wallahi. To sai malamai suka kawo wannan ababun kenan taimakon dalibin ilimi mai neman karatu ko kuma wanda ke hidimar addini ka dinga tambayar ya rayuwarsa take kana agaza masa kai kuma wani sirru ne da Allah zai dinga tumbudo ma arziki ta inda baka yi tsammani ba. To amma galibi ba ruwanmu da wannan dalibai da masu hidimar addini babu wanda yake da rayuwa da damuwa da rayuwarsa. Allah ya saka Dr. Isa Ali Ibrahim Fantani, akwai wani magana da yayi a cikin Ramadan din da ya wuce in ban manta ba, yace yana da kyau kowanne masallaci da kowanne guri da ake gudanar da addini su masu gudanar da gurin su tsaya su yi nazarin limaman su da ladanan su yaya rayuwarsu take gudana ne kam, su ga ta ina za su bullo su dauki dawainiyarsu su taimaka musu wajen gudanar da harkokin rayuwarsu. Yace idan shi ya zama wajibi yazo ya bada ilimi ko yazo ya bada sallah ko yazo ya kira sallah, to kuma waɗanda suke da alaka da gurin wanda Allah ya horewa so kuma wajibi ne a kansu su tunanin yadda za su taimaka masa dan saboda ya dauki dawainiyar rayuwar shi. To amma haka muke ba haka muke ba, sai dai ma an ga Allah ya hore mana mun samu sai a koma ana gulma saboda mu da ma can Allah ya yi mu ba za mu kudi ba, haka Allah ya yi mu a talauci muka fito a ciki za mu mutu kai baka bayar ba, sannan in Allah ya dan hore masa kuma aka ga yana dan haka ya koma, to ni malam kamar ni ina yake samun kudin nan wallahi tallahi malam kaga matsalar mutane. To wannan yana daga cikin matsalar mu, saboda haka wallahi dole mu gyara, Allah ba mu ikon gyarawa mu je mu maganganun suna da yawa mun biye musu karatun sai ya tsaya. Dan haka fa sallal asra hina sara zillu kulli shay'in mithla ba nan ba isha ko hina gaba shafaq lokacin da shafaqi ya buya an gane ko, summa jaa al fajr sannan sai yazo masa sallar al fajr sallar asuba kenan, fa qala sai yace wa manzon Allah qum fa salli tahi mi salla, fa sallal al fajr hina baraka al fajr sai suka yi sallar asuba lokacin da al fajr yake to shine baraka, fa idha baraka al basar wa khasafa al qamar ko fa idha barika al basar wa khasafa al qamar wa jami'a ash shamsu wal qamar yaqulu al insanu yawma idhin ayna al mafar ko shine au qala ko kuma yace sata al fajr lokacin da al fajr yake to didde magana daya ne, summa ja'ahu min al ghadi to wannan an yi shi ne dan a nuna wa manzon Allah farkon muhtarin lokutan sallolin, yasa aka yi masa kowanne a farko azhar daidai kaza la'asar daidai kaza magriba daidai kaza isha daidai kaza, to banda wannan lokacin shin akwai wani lokaci da idan ka sallaci sallan azhar ko la'asar ko magriba ko isha ko asuba sallar ta shiga akan lokacin ta bata fita a lokacin ta ba, to shine yanzu zamu zo bangare na biyu na lokutan sallah. Dama kamar yadda muka faɗa akwai muftari akwai daruri akwai kuma menene qada, akwai muftari asalin lokacin da aka fi son ayi sallah a lokacin wanda da aka tambaye manzon Allah ayyul a'mali afdal indallah wannan aiki ne yafi falala a gurin Allah, sai yace as-salatu fi awwali waqtiha shine ayi sallah a farkon lokacin ta. Jama'a kun fahimci magana, to yanzu shine muka gama magana yanzu, to amma banda wannan akwai wani lokacin da in kai sallah sallar ta karbu bata fita a lokaci ba, eh akwai, to shine yanzu zamu ji. To hi yace thumma ja'ahu min al-ghadi sannan sai yazo masa kuma washe gari, an gane magana da kyau ko, thumma ja'ahu min al-ghadi yazo masa washe gari liz-zuhri domin su sallaci sallan azhar ko, fa qala sai yace qum fa salli tahimi salla fa salla az-zuhra sai suka sallaci azhar hina sara zillu kulli shay'in mithlahu daidai lokacin da inuwa ta mutun ta kai kwatan kwatin tsayinsa. Na fata kun fahimta, ma'ana daidai lokacin da la'asar za ta shigo. Ina fata kun fahimta, ba shi ne muftarin sallar la'asar ba? To a daidai lokacin ma damar ba ta riga ta mai ba ta shiga ba, to idan kai sallar azhar a lokacin, kai sallar azhar a menene? A lokacinta. Yasa za mu zo mu ji hadisi, kuma suna nan a cikin muwatta ta Imam Malik, yana nan a Bukhari da Muslim. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa man adraka raka'atan, wanda di ya riski raka'a daya, min almadha, min as-subhi, daga sallar asuba, qabla an tatlu ash-shamsu, kafin rana ta ne ta hudu, faqad adraka as-subha, wannan ya riski sallar asuba akan lokacinta. Dan haka zangayi ne, kukula zangayi ne da ta yabe rabari, an fito daga sallar asuba kaga makwabcinka ya makara bai samu jami'i ba tabbas, amma gari ne yayi haske, rana bata riga ta mai ba ta fito ba, sai zo masallaci zai yi sallar asuba, sai ka zarge shi cewa bai yi sallah akan mai ba akan lokaci, wannan sunansa zangayi, sunansa ta yabe rabari, kirinki, rigima. Ba wanda ya saka ka faɗa masa haka. A hukuncin Annabi Muhammadu ya yi sallah akan menene? Akan lokaci. Abinda bai samu ba shine menene? Jam'i. Za mu zo hadisi yana nan gaba, za mu karanta shi. To idan mutum ya zo sallan azhar sai zama bai same ta a jam'i ba, bai same ta a farkon lokaci ba, amma ya samu raka'a ɗaya kafin lokacin la'asar yami ya shiga, kaga sauran raka'o'i guda uku zai yi su a cikin lokacin menene? La'asar. To ya samu sallar azhar akan lokacinta. Jama'a, jahilci ya kai mu zuwa ga wani matsayi ko bai kai mu ba? Wallahi ya kai mu. Da haka ka shigo masallaci, an fara kokarin za a kira la'asar, wani ya zo ya makara, ya zo yana sallar la'asar, sai ka ce tariku salati, a gidan wa? Wa ya gaya maka? Jama'a, kuna fahimtar magana? Bai samu sallah a farkon lokacinta ba, amma har yanzu a cikin lokacin menene yake? Azhar yake. Karka yi zafin kai ka ce yau kuma an zo da wani, a'a, karatun dama akwai shi, kai ne duhun kai yasa baka san shi ba, amma dama karatun akwai shi. Kun fahimci maganar da kyau ko? So kaga irin wannan, inda a ce ana karantar abun ana fahimta, da ba za mu dinga diban wasu muna loda su a layin tariku salati ba. An gane maganar da kyau ko? Dole ne mu dinga tsaya muna bin abun biddika. To yanzu dai kaji ya zo a lokacin menene? Azhar. Amma sai suka yi sallar azhar a daidai lokacin me? Lokacin da inuwar mutum ta kai me tsayin shi, wanda dazu kuma muka ji an ce wannan shi ne farkon lokacin menene? La'asar. Amma kaji sun yi azhar a daidai lokacin don a nuna wa manzon Allah har yanzu wannan lokacin ma lokacin menene? Lokacin azhar ne. An gane maganar da kyau ko? Da haka suka yi sallar azhar a lokacin da wato inuwar mutum ta kai tsayinsa. Na'am. Thumma ja'ahu al-asr, sannan sai zo masa kuma domin su yi sallar la'asr a lokaci na biyu. Fa qala qum fa salli, yace tahi min sallah. Fa sallal asr, sai suka sallaci la'asr. Hina sara zillu kulli shay'in mithlaihi, lokacin da inuwar mutum ta kai kwatan kwatan sa sau nawa? Sau biyu. Can an ce mithlahu, nan kuma an ce mithlaihi, ma'ana sai an ninka inuwar sau biyu. Ma'ana idan ka tsaya a nan sai aka dauki tape sai aka gwada tsayin inuwarka, to sai a zo a gwada tsayin, shin ya kai tsayin ka har sau biyu? Ina fata an fahimci magana. To idan har ya kai tsayin ka har sau biyu, to har yanzu daidai wannan lokacin lokacin la'asar ne, bata riga ta fita ba. In kai la'asar a lokacin, kai la'asar akan menene? Akan lokaci. Jama'a, kun fahimci magana? To yanzu dan Allah, ko gobe ka dan kwatanta da Allah, ka samu dan tabka ce a auna maka daidai, dan wallahi jama'a, kamar yadda na faɗa dazu, wannan abun ana buƙatar practical ne, ana buƙatar abun a aikace ne, saboda abu ne wanda ba yanzu agogo duk ba na'ura bace. Yanzu ranar da Allah ya rike ta na'urar duniya, duk agogonnin suka tsaya, handset din ma ka duba, a Qur'ani ma muka ji hadisi ya inganta cewa za a nemi ayoyinsa a rasa, balan talawa ta tsaya wai handset, ko ba haka bane? Ranar da Allah ya rike ta internet din duniya gaba daya, aka nemi waɗannan aka rasa, da me za mu yi amfani da shi wajen yin sallolin? ba dole sai dai a koma kuma asalin na asalin ba a dinga kallon rana ina ta tsaya ina aka tashi ina za a koma haka ne ko ba haka ba saboda haka to tun kafin irin wannan ta faru a je a karanci wannan abun a aikace a karanci waɗannan abubuwan a aikace shi yasa bari mu baku wani misali ladanan Saudiya masanansu na gaskiya suka ce wallahi ba sa duba agogo ba ma agogo akwai ma makafi a cikin su wanda baya gani ma kawai shi yana ji a jikin sa lokacin sallah in ya tashi kawai sai ya kwalla kira ah ladaran manzon Allah ma menene makafi ne akwai makaho a ciki kuma ladanin annabi ne me dalili saboda an karantar da shi asalin lokutan sallah ne saboda haka tunda an karantar da shi akwai yanayin da in ya ji ya san lokacin sallar menene yayi azhar yayi sai zo ya kira sallah kawai jama'a kuna fahimtar maganar da kike ku saboda haka waɗannan abubuwa tsayawa a karance su shine babban abin da ake bukata ba wai mu dage da agogo mu duba shaura minti kaza alluna an rubuta falillahi alhamdu wal minna ba mu ce kar ayi ba amma a tsaya a karanci abin a aikace shine babban abin da ake bukata Allah ya shirye da mu dan haka sai yake cewa fa sallal asra hina sara zilli kulli shay'in mithlaihi suka sallati al'asr lokacin da inuwar kowanne abu ya kai kwatan kwatin sa sau biyu thumma jaa al-maghrib maghriba sannan yazo masa maghriba waqatan wahida to kaji ita maghriba lokacin ta kwaya nawa ne kwaya ɗaya tak kamar yadda a qasru ba a rage ta to haka a haka ma ba a ƙara mata lokaci ba a menene rage mata kawai rana tana faduwa a sallaci maghriba an gane magana da kyau ko waqatan wahida lokaci kwaya ɗaya tak lam yazal anhu wanda bai gushe ba a kansa summa ja'ahu al-isha sannan sai zo masa sallar menene sallar isha hina dhahaba nisfu al-layli lokacin da rabin dare ya wuce rigidi gabji lokacin da menene rabin dare ya tafi yanzu kenan daga yanzu da muka yi magariba idan ba mai sallar isha ba har zuwa karfe 12 dare to muna nan a lokacin sallar isha afwan muna nan a lokacin sallar isha har zuwa 12 dare jama'a kun fahimci magana shi yasa zamu zo mu karanta hadisai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akwai lokacin ma da ya fito ya samu sahabbai duk sun yi bacci a masallaci kowa ya gaji da jiran manzon Allah an gane magana sai tattahe su yace ayi sallah ayi sallah aka tashi aka tada iqama aka yi sallah sannan a karkashin wannan maganar ruwaya ta zo ingantacciya cewa da suka tahi daga baccin ma ba su sake me ba to meye kuma hukuncin wanda ya bacci da alwala sai kuma ya tahi da ita hin zai yi sallah ko ba zai yi ba Allahu ta'ala a'lam mun dai karanta a baya in kun manta oho ba ruwana ni dai na san mun yi karatun nan na fata an fahimci magana saboda haka sai ya tahi suka yi sallah sai da aka idan da sallah sai ya ce wallahi annabi san da ya rantsuwa inna haza lawaqatuha yanzu nan da muka yi wannan sallar hi ne asalin lokacin yin sallar isha laula an ashqa ala ummati ba dan kan na kunta tawa al'ummata ba ma'ana kai ta jira har sai sa biyu kuma an ce kar ai bacci sai an yi me sai an yi sallah ko kai ta jira annabi ya ce ba dan kan na takura al'ummata ba da yanzu ya kamata a sallaci menene a sallaci sallar isha shi yasa idan munasaba ta addini ko munasaba ta meeting ko munasaba ta tattauna matsalar al'umma ta ritsa da ku an yi magariba ita lokacin ta bahi da tsayi ke aka zauna za a tattauna in karfe 12 dare za a kai ana tattaunawa kar wani ya ce a tashi a yi sallah yana faɗa muku haka kace kai kar ka sake mana magana lokacin sallah yana nan daram za mu gama tattaunawar mu ko mu tashi da yita eh gaskiya ne jama'a ya to hatta azhar da al'asr jama'a akwai yanayin da in an shiga ana hada su a tashi a yi su a jinkirta al'asr azhar kar a yi ta a lokacin ta har sai an iso menene Imam Malik Imam Darul Hijra la yuftahu wa malikum fil Madina ya rawaito hadisi ingantacce cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama jama'a bainal zuhri wal maghrib abinna bainal zuhri wal asri fi ghairi matrin wala safari annabi ya hada sallan azhar da al'asr ba ruwan sama ake ba kuma ba halin tafiya yake ba me ya faru a'a ku za ku nemo amsar ai ba ni dan ga muku na fata an fahimci magana saboda haka in wani abu aka shiga na yanayi wanda ana buƙatar a tsaya a tattake shi kafin a abin nan a jinkirta a zahar kar a yi ta har sai an gama sai a tashi sai a hada ta da menene ya halatta a cikin addinin musulunci ana yin haka jama'a amma ku lura kuma akwai wata dasisa ta ƴan shi a kar kuma ku shiga cikin ta akwai ƴan shi'a kuma suna da wata fatawa wadda ta yi kama da wannan amma ta saba wa wannan kuma su kuma karkashin fatawar su sallolin wunin ma gaba ɗaya zaka iya barin su sai ka dawo gida da isha karfe 9 na dare sai kai alwala duk sai ka waƙo su gaba ɗaya eh to ai hankali kuma kar a fada eh to ai kaga dole kuma an karantar da sunna sai a karantar da bid'a kuma ta'allamtu sharra la li sharri ko walakin li tuwaqihi zan kar a ji a afkaci an gane magana in bukata ta kama ne aka ce ana iya yin haka kuma ya tabbata a sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ina fata an gane to wannan shine to shine yake cewa waqatan wahidan lam yazal thumma za'ahul isha'u hina dhahaba nisful layl yazo sakai sallar isha lokacin da rabin dare ya wuce aw qala ko kuma yace thuluthul layl daya bisa uku na menene na dare ma'ana karfe 9 goma sha daya na fata an fahimci magana thuluthul layli daya bisa uku ko fa sallal isha'a sai ya sallaci sallar isha thumma ja'ahu lil fajri sannan sai ya ainihin wato zo masa domin sallar menene al fajr asuba kenan hina asfara jiddan lokacin da rana ta yi fatsifatsi asfara ta yi fatsifatsi alamun haske hasken asuba ya fara shigowa jama'a hadisi ya tabbata imamu maliku imamu darul hijra ya rawaito shi hadisi ne ingantacce wani mutum ya so ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yaushe ne ake sallar asuba sai annabi yayi shiru bai bashi amsa ba da ya tashi sai bashi amsa da aiki washe gari da annabi yazo yin sallah sai sallaci sallar asuba a lokacin da sauran duhun dare ma'ana ba a riga aka shigo alamu na hasken asuba ba ina fata kun fahimta sai sallar asuba da wuri-wuri washe gari sai annabi ya kiya fito sallar asuba har san da gari ya fara alamun haskakawa duhun ya fara tafiya ina fata kun fahimci magana hasken asuba ya fara shigowa sai sa aka tashi aka yi sallah sai ce aina sa'ilu an waqti salati subhi ina wanda jiya yayi min tambaya ko he karin jiya yayi min tambaya dangane da sallar asuba sai ce ha ana za ya rasulullahi gani nan ya manzon Allah sai manzon Allah yace ma baina hazaini waqatun to ka dauki lokacin sallar asuba dinka daga wannan lokutan da kaga muka yi sallah guda biyu da sallar asuba ta jiya da kuma sallar asuba ta menene ta yau dan haka sai ya bashi amsa da aiki ba da me ba ba da magana ba Imam Malik ya rawaito hadisi an gane magana da kyau ko saboda haka zamu zo mujmalan zai zo zai mana dalla dalla da waɗannan maganganu ya faɗa mana kowanne lokaci na kowace sallah amma dai mu karasa hadisin yanzu lokacin da rana ta yi fatsifatsi fa qala sai yace masa kun fa salli tahi mai sallah fa sallar subh fajra sai suka sallaci sallar alfajr sallar asuba kenan thumma qala sai jibril yace wa manzon Allah ma baina hadainil waqataini waqatun to ka tsauki lokutan sallar ka tsakanin waɗannan lokutan kwaya biyu ma'ana ko dai ku yi ta a farkon lokaci ko kuma ku yi ta a ainihin wato a lokuta na gaba ma'ana lokacin ta na biyu duk wanda kuka yi tsakanin waɗannan guda biyu to kun yi sallah akan lokacin ta karanta littafin Irwa'ul Ghalil fi takhrij ahadisi manaris sabil da kuma al-Imam wane ne a cikin Fathur Rabbani ko Imam Ahmad da kuma Imam An-Nasa'i da Imam Tirmidhi da shauransu to sai malam yace az-zuhur sai sa nan ba daya a qala Tirmidhi ko Imam Tirmidhi yace qala Muhammad Muhammad yace ya'ni ibn Isma'il al-Bukhari in aka ce idan su Tirmidhi suka ce Imam Muhammad yace to suna nufin Muhammad ibn Isma'il al-Bukhari Imam al-Bukhari ina fata an fahimta yace asawhu shay'in fil mawaqiti hadisi Jabir hadisin da yafi kowanne inganci wajen bayyana lokutan sallah shine wannan hadisin da muka kama karantawa na Jabir dan Abdullahi. Maganar waye wannan? Maganar Imam al-Bukhari. Kun fahimci maganar da kike ku? Hadisin da yafi kowanne inganci wajen bayyana yaya lokutan sallah yake, wannan shine hadisin Jabir dan Abdullahi. Allah madaukakin sarki ya hada mu da Imam al-Bukhari a aljanna. Yace awwalan na farko az-zuhur azhar waqatuhu lokacinta min zawali shams yana farawa daga gushewar rana daga ina tsakiya ila an yasira zillu kulli shay'in mithluhu har zuwa lokacin da inuwar mutun ta kai kwatankwacin menene tsayin sa wannan lokacin azhar ne gaba daya da haka in ka sallaci azhar a wannan tsakanin to kai salamu sallan sallan azhar akan menene akan lokacinta dan haka a daina zafin kai jama'a. Mutum yazo zai sallan azhar karfe 2 ko karfe 2 da rabi kace yayi tariku sala wa ba wanda ya ga maka wannan an gane magana da kyoku amma fa ina so in ja hankalin mu kada kuma wasu dauki wannan a matsayin hujjar da zasu dinga barin jami'i da gangan da ganganci ya dinga kallon cewa tunda dai in yayi ta koda ma ba a jami'i ba ai yayi ta akan lokaci ba matsala bace. To kuma akwai hadisan da zamu zo cewa annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam yayi yunkurin yaje ya binka wuta a gidajen wadanda ba sa zuwa sallar menene. Yana da kyau mutane su gane sallah a jami'i da jama'a hukuncin ta daban, yin ta kuma akan lokaci bai fita ba hukuncin sa daban. Wato idan ka samu matsala ne baka iya fitowa akai meye da kai ba jami'i, to idan Allah ya sa baka fita a wannan lokutan guda biyu ba tare da cewa larura ta faru baka samu jami'i ba amma har yanzu akan me kai sallah akan lokaci, to ku gane wannan. Kada wani ya rike waɗannan makaman yayi gaba da su yaje ya ce ah mu yanzu ai he lokacin nan ga dama za mu yi sallah me ya faru ah yau mallam Albani ya mana karatu ai ya ce duk ma abinda ake faɗa ma cewa duk mu taruku salati ma duk ƙarya ne. Oda haka mu kawai karo ne ya sake matsa mana bawan Allah ba haka muka ce ba e gara exact marmaza a jawo hankalin mutane kuma kar wani ya dauki wannan a matsayin hujja na ba zai zo ya sallah ta jami'i ba, shin sallah a jami'i da jama'a daban wanda akwai hadisan sa zamu zo mu magana da ukubar da ke cikin wanda baya fitowa ana sallar jami'i da shi da kuma hukuncin idan ta kubuce ma baka samu ba to matukar ka same ta a waɗannan lokutan guda biyu to ka samu sallan azhar ko la'asar ko magarba ko isha ko asuba akan lokaci ba za a saka ka cikin waɗanda suka yi tariku sala ko wani a makamancin haka ba. Jama'a kun fahimce ni da kyau? Allah ya shirye da mu. Al'asr lokacin la'asar yace waqtuhu lokacin ta min sayru uratil zilli daga kasancewar inuwa mithluhu a lokacin da ta kai tsayin mutum ila ghurubi shamsi har zuwa rana ta menene ta fadi. Yasa zamu zo mu ji hadisi har ilau annabi yace duk mutumin da ya samu raka'a daya kafin rana ta menene kai raka'a daya kenan kana yunkurin ka tafi ta biyu sai rana ta karasa faduwa sauran makawoyin guda uku kayi su bayan rana ta yi menene to har yanzu ka samu sallar la'asar akan lokacinta. Yadda fa ka ji hadisan nan wallahi haka za ka yi hakuri annabi ne ya fada wallahi ba yadda za ka yi da ni yi kai ta ji kai ba a kyauta ba me yasa za a wallahi ba yadda za ka yi haka za ka ji hadisan haka manzon Allah ya fada yi to ya za ka yi da ni wallahi akwai yadda za ka yi da ni bismillah ko ba haka bane jama'a kawai karatu za ka ji kai aiki da shi ni ba ruwa na wallahi Allah shi da mu. Saboda haka wannan hadisi haka yake in ka samu sallar al-asr daidai lokacin kafin rana ta fadi ka samu raka'a daya sai kuma ya zamto kafin kai raka'a ta biyu da ta uku rana ta karasa faduwa ka samu la'asar a lokacinta. Al-maghrib magriba kuma yace waqtuhu lokacinta min ghurubi shamsi ila an yadhiba shafaqu ita kuma tana farawa ne daga menene faduwar rana har zuwa lokacin da wannan menene zai bata wannan shafaqi wannan fatsifatsi na sauran jajajajar rana da yake saura idan ta zo faduwa li qaulihi sallallahu alaihi wasallama saboda annabi ya ce waqtu salatul maghribi ma lam yajibi shafaqu wato lokacin sallar magriba yana nan daram matukar wannan shafaqi bai riga yayi ba ya bace ba an gane maganar da kike ko wannan hadisi hasanun ne karanta littafin irwaul ghalil fi takhriji ahadith manarish sabil a zaka samu wannan hadisi al isha ita kuma lokacin isha waqtuha lokacin ta min ghiyabi shafaqi tana farawa ne daga lokacin da shafaqi yame ya bace ila nisfil layli har zuwa dare ya raba nawa ya raba biyu li qaulihi sallallahu alaihi wasallam saboda annabi ya ce waqtu salatul isha ila nisfil layli al awsati a lokacin sallar isha zuwa ainihin wato rabin dare na menene na tsakiya daga dare ya raba tsakiya shima annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa sahihin hadisi ne ka karanta mukhtasar na muslim zaka samu wannan hadisi haka imam muslim shima ya kawo hadisi alfajr lokacin asuba kamar yadda ya rerewa a cikin wannan hadisi yace waqtuhu lokacin sa min tulu'il fajri tun daga hudowar menene rana ila tulu'i shamsi abin nan alfajr kai ila tulu'i shamsi har zuwa lokacin da rana zata menene zata fito kamar yadda muka ce in ka samu raka'a ɗaya kafin rana ta me ta fito sauran raka'a ɗaya kai ta bayan rana ta fito ka samu asuba akan menene akan lokacin ta sai waqtu salatus subh lokacin sallar asuba okay mun gama da shi ko a malam tatlu'i shamsu ko tun kafin rana ta liqaulihi sallallahu alaihi wasallam kai afwan saboda fadin annabi da yake cewa waqtu salatus subh lokacin sallar asuba min tulu'il fajri yana farawa daga hudowar alfajr malam tatlu'i shamsu matukar rana bata me ba bata fito ba an gane maganar da kike ko so saboda haka in ka samu raka'a daya kafin ta fito ranar to wannan sallah taka ta shiga ka same ta akan lokacin asuba jama'a kun fahimci magana to wannan shine abin da ake so kowa ya fahimta sai as-salatul wusta mahiya Allah yana magana dangane da mafificiyar sallah kalmar al-wusta min wasata al-awsat al-wastu wato ana nufin tsaka tsaki wan abin da ainihin wato bai goce ba ko bai karkace ba ko bai zarme ba wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasatan wato al'umma matsakaiciyar al'umma adalar al'umma kamar yadda Allah madaukakin sarki ya siffanta al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama amma anan abinda ake nufi da ita shine sallar da tafi kowace daraja da kima da martaba a gurin Allah qala ta'ala Allah ya faɗa mana a cikin suratul baqara yace hafizu ala salawati ku kiyaye dangane da salloli gaba daya duk sallah kar kai wasa da ita azhar ce la asar ce magriba ce isha ce asuba ce wannan kar kai wasa da ita duk kar kai wasa da su sannan da sauran salloli na nafilfili sai Allah yace was-salatil wusta da kuma sallah ta tsakiya ko da kuma sallah mafificiya da kuma sallah matsakaiciya da sallah mafi daraja ita ma ku kula da ita wa qumu lillahi qanitina ku tabayu ga Allah kuna masu menene kankan da kai to da aka ce a kiyaye salloli gaba daya salatul wusta ta shiga ciki ko bata shiga ba ta shiga to me yasa aka ware ta aka ce wa salatul wusta suka ce an ware ta ne saboda a nuna ita tafi sauran daraja a gurin Allah kamar yadda Allah yake faɗa ne dangane da mala'ika jibril sai ce tanazzalul mala'ikatu mala'iku suna sauka a daren me lailatul qadri sai ce war-ruhu fiha da kuma menene ar-ruhu shi ma yana sauka waye ar-ruhu mala'ika jibril da Allah yace tanazzalul mala'ika mala'iku na sauka jibril ya shiga cikin mala'iku ko bai shiga ba to me yasa aka kebance shi da ambato aka ce war-ruhu saboda a nuna shi na daban ne a cikin menene a cikin mala'iku kun gane maganar da kyau ku saboda haka mala'ika jibril da wannan ne malamai suka gano ya fi sauran mala'ikun daraja a gurin Allah to haka wannan sallah ta salatul wusta ita ma da wannan maganar da Allah ya yi akan ta aka gano ita ta fi sauran daraja a gurin wa a gurin Allah subhanahu wataala to tambayar anan wace ce salatul wusta to anan an samu malamai sun yi sabani amma alhamdulillah sabanin yana da majingina ko kuma yana da menene yana da ainihin wato a marji'i ko yana da rajihin kauli wasu malamai suka ce sallar asuba ita ce salatul wusta. An gane ku? Suka ce saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce athqalus salati alal munafiqina salataini, sallolin da suka fi nauyi wa munafikai ita ce sallar mai salloli guda nawa? Guda biyu, sallar isha da kuma sallar menene? Asuba. Don haka suka ce asuba ce saboda ita idan ba ka kori shedan ba, ka tahi daga bacci, ka mutsake idanka, ka yi wurja wurja ba, ko kai fada da shedan ba za ka fito ka yi ta ba. Don haka ita ce tafi kowace wahala, don haka ita ce tafi kowace girma da daraja a gurin Allah. Kun gane magana da kyau ku? To amma magana mafi inganci salatul wusta ita ce sallar la'asar. Me dalili? Saboda akwai hadisi a Bukhari, akwai hadisi a Muslim, akwai hadisi a littattafai na malaman sunna da yawa, annabi karara ba tare da dungu ba ya fito ya faɗa mana menene salatul wusta ita ce sallar la'asar. Za mu zo mu karanta ni da ku insha Allahu ta'ala. Banda wannan hadisi ya tabbata a cikin muwatta ta Imam Malik Zakwan, ɗaya daga cikin kutab na Aisha, masu rubutawa na Aisha Al-Qur'ani. Ta sa Zakwan tace ya rubuta mata Al-Qur'ani, sai tace amma idan ka iso kan wannan aya ta ainihin wato hafizu ala salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qaniti, ka kirani. Sai yace to ya ummul mu'minina. Da haka ya ci gaba da rubuta Al-Qur'ani, ya fara daga Baqara yana zuwa kan wannan aya, sai ya kira nana Aisha. Sai nana Aisha fa amlat ilayhi, sai ta mika masa wata takadda. Ina fata kun fahimci magana. A jikin takaddar akwai cewa salatul wusta salatul asri, mafificiyar sallah ita ce sallar la'asar. Tace sami'tu hamir rasulillahi, na ji wannan magana daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Tace dan haka ka rubuta min a gefen ayar cewa salatul wusta ita ce sallar la'asar. Jama'a kun fahimci magana? Wannan hadisi yana cikin muwatta ta ainihin wato Imam Malik. Har ilau Imam Malik ya sake rawaito hadisi ingantacce, Allah ya hada mu da shi a Jannatul Firdausi. Manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake cewa allazi tafutuhu salatul asr ka annama wutira ahluhu wa maluhu, mutumin da duk yake bari sallar la'asar tana kubuce masa, to kwatan kwacin ya fita ne ya dawo ya samu da gidansa da motocinsa da dukiyarsa da ƴaƴansa da matansa da duk abin da ya mallaka gaba daya, duk abin da ya mallaka da dukiya da komai, yazo ya samu ya kone kurmus daga shi sai rigar jikinsa, inji Annabi Muhammadu. Yace to idan za a kwatanta mecece mafi saukin asarar da kai idan ka rasa sallar la'asar a lokacinta, to shine a ce ka rasa komai naka na rayuwa daga kai sai rigar jikinka. To da waɗannan hadisai malamai suka tattaru suka ce to babu wani ja'in ja da sabani, maganar da tafi ingantuwa ita ce salatul wusta ita ce sallar menene? Sallar la'asar. Saboda haka sallar la'asar jama'a salla ce mai mutunci, salla ce mai girma, salla ce mai daraja. Akwai wani babban malami yana cewa wato idan mutum ma zai dinga bari ko sakaci yana samun shi a rayuwarsa, wata sallah baya samun ta a wasu lokuta saboda wasu uzurruka, to duk abin da zai taba masa sallar la'asar kar ya bai same shi. Yace ka iya samun larura a sallar asuba, larura a sallar isha, larura a sallar magriba, larura a sallar kaza, yace amma a la'asar yace kayi kokari, kayi kokari ka tare wa kanka rigima ta samun tangarda a sallar la'asar. Yace domin sallar la'asar ita ce shugaban salloli na salawatul khamsu din nan gaba daya, kuma ita ce tafi kowace sallah daraja a gurin Allah subhanahu wa ta'ala. Dan haka kar kai wasa da ita. To abin tambaya anan, tambayar da zan jefo muku, menene dalilin da yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna sallar la'asar ita ce tafi sallolin daraja da kima? Akwai abin da kuka iya ganowa na hikimar manzon Allah? In akwai wanda ya gano abu ɗaya ko biyu ya daga hannu ya mana bayani. Kun san karatun ba ni kadai zan ta yi ba? Na'am. 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 Saboda ta zo kafin ita akwai salloli guda biyu, bayan ta ma kuma akwai salloli guda biyu. Allah ya maka albarka. Na'am. Kasancewar ana
canjin bala'i ko wannan lokaci?
Eh,
kware da gaske jazakumullahu khairan saboda hadisi ya tabbata cewa yata'aqabuna fikum mala'ikatum bil layli wa mala'ikatum bin nahari mala'iku suna canjin aiki a cikin ku a da rana da kuma menene da daddare to masu zuwa su karba suna karba ne a wani lokaci la'asar masu zuwa kuma su dawo suna dawowa ne a wani lokaci asuba ka kawo foil mai kyau jazakumullahu khairan to kaga dai a he muna da dalibai masu dan kokari jazakumullahu khairan na'am wanda zai daki shedan sosai ya iya daurewa yazo a sallace ta dashi gaskiya ne jazakumullahu khairan mallam yace shi abin da ya fahimta Salla ce wanda yawanci ana yin ta cikin lokacin jama'a sun gama rugun tsumuwa cikin hayaniyar duniya. Duk wani mai hayaniyar duniya to daidai karfe 3 da rabi wannan lokacin yana tsakiyar hayaniyarsa. Saboda haka sai wanda ya daure ya ji tsoron Allah sosai sannan zai iya katse abin da ke gaban sa ya sallaci menene? La'asar. Allah ya ma albarka. Wannan point ne mai kyau. Jazakumullahu khairan. Akwai wani wanda zai kawo mana wani wa alaikum assalam
sallan kuma sallan la'asar lokaci ne wanda ake kwaduwa
na'am
tunda asuba
haka ne
ana samun bacci
enough tunda za a yi kusan awa 5 ko 6 ko 7 ana bugawa kware da kai kai da gaske ba za ka iya tashi kai ba gaskiya ne to ni ina gallan ku abin nan ashe manyan malamai muke tare da su a cikin masallacin nan ashe mallam ya kawo point ne ke yace sallar la'asar shi abin da ke fahimta shine wani lokaci ne wanda ake dan kalula irin baccin rana din nan bayan sallan azhar ka dan gaji kace bari ka dan kwanta to kuma lokaci ne takaitacce in baka yi da gaske ba da wahala ka iya tahi ka sallace ta saboda haka wannan hikimar ta sa manzon Allah ya fifita ta saboda a dinga samu ana sallatarta jama'a point ne fa wadannan duka manya mai dabara akwai mai dabara a cikin ku da ya sa biro ya dan yi jotin din su wallahi point ne masu kyau dan kowanne da aka kawo akwai nassoshi a kansa ba wai magana ce haka ta fatar baki ba akwai nassoshi na malamai da suka ambata a kai na'am akwai wani wa alaikum assalam daga kanka zamu rufe insha Allah na'am al azkarul masa so ana yin su bayan la'asar ne dan haka kaga daga an yi ta sai zikirori lalle shi ma malam ya kawo point ne kyau cewa ita sallar la'asar sai daga an idar da ita sai kuma kokarin yin zikirori na bayan ne na bayan la'asar to hada ta da akai da wannan yasa ta zaman to mafificiyar sallah a cikin salloli na khamsu salawat jazakumullahu khairan Allah madaukakin sarki ya saka muku da alkhairi to jama'a wannan yana daga cikin abubuwan da malamai suka faɗa tun dazu an gaya min lokaci yayi ni zan dakata akwai point da ni ma zan ƙara mana amma sai sati mai zuwa akan su zamu tafi wannan point din sannan sai kuma ma'anta ya miyi gaba in Allah ya yarda. Allah madaukakin sarki ya zartar da mu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Na'am.